أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب الأنام. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما يحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta ga tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne ya bamu ikon saduwa da juna a daidai wannan lokaci domin ci gaba da tabbataccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wad-dawa littafin babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah. Yau muna 28 ko ga watan Rajab hijira 1447 wanda ya daidai da 16 ko 17 watan Bature, 17 ga watan Bature watan na daya kenan miladiya 2025. Wannan mun san ko darasi na adadin darasin na da'u wadawa yana da yawa
26
ko insha Allah kenan. Wannan shine zama na 26 a cikin jerin wannan darussa da muke gabata su. Darasi da ya gabata malam ya dakata ko a ce dai muna cikin gungushe muna cikin wannan gaba wanda malamin yake cewa fallahi ila ma kunna fihi min dhikri dawa'idda a gaba da aka yi mata unwani da fasalun dawud dunubi fil qalbi kadawsun fil abdani. Aka ce tutarwar zunubi a cikin zuciya to kamar tutarwar guba ne a cikin jiki. Sai malamin yake cewa to dan haka hukuma mu ambaci abun da muke kan shi ko kuma abun da aka wallafa littafi saboda shi shine bayani akan maganin cuta. Malai yake cewa cutar da in ta zarce za ta bata duniyar bawa da kuma lahirar shi. To malam ya fara bayani akan nuna cewa babu wani sharri a duniya da lahira in ka je ka bibiya za ka ga sababin shi sako ne, saba ma Allah. Idan ka zo mu ja shiga cikin wata musiba ko wani bala'i ko wata ukuba to za ka je ka saba ma Allah shine sababin wannan. Malam ya dauko bayani tun daga halittar duniya abubuwan da suka fara kai mutum ko halittar Allah zuwa kushin Allah shine sako. Iblis wanda shine wanda ya fara kangare ma Allah abin da ya kai shi Allah subhanahu wataala ya nisantar da shi daga rahama shi to shine saba mishi da yayi. Annabi Adam alayhi salam wanda yana cikin ni'ima abun da yayin aka nisantar da shi daga cikin wannan ni'imar shine shi ma ta ka umarnin Allah da yayi. Haka nan halittu daban-daban wanda suka saba ma Allah wanda kuma karshe wannan zunubin ya zamanto a kowanne sai da ya samu gaban shi na ukuba. Mun gani Adawa, Samudawa, Fir'aun da mutanen shi har da Qaruna Allah yake fadi a cikin Qur'ani lokacin da ya halaka da Fir'auna da Hamana da Qaruna. Allah yake cewa fa kullan akhazna bi dambi kowanne daga cikin su sai da muka kama shi da laifin da ya aikata. Haka nan wani Allah yake tazara al-fasad kamar yadda muke kawo wannan aya a koda yaushe zahara al-fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Allah yake cewa banna ta bayyana a fili da sarri sai Allah ce da sababin abinda mutane suka rinka aikatawa na saba ma Allah subhanahu wataala. To malam ya janyo hadisai daga cikin hadisin da yake ya ka hadisin da muka karanta hadisin Abdurrahman ibn Jubay ibn Nafi' an abihi yake bayani lokacin da aka bude Qobus wani gari ne wanda yanzu ya kace an hukumance a cikin turai yake. Suna cewa mata rubi akwai ita wadda take yankin Turkiya akwai da take bangaren Turai. To Qobus lokacin da aka bude ta su kuma wani da suke mulkin kuma Allah subhanahu wataala ya ba su tattalin arziki da ƙarfin iko da ci gaba a duniyance. Lokacin da aka ci su da yaki aka bude garin nasu, ma'ana garin nasu ya dawo hannun kalkashin kulawan musulmi shine ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya zama yana kuka shine Abu Darda. Sai ɗaya daga cikin sahabbai shine Jubair ibn Mut'im ya zo mishi yace ya Abu Darda, yaya ne za ka rinka kuka a ranar da Allah ya ɗaukaka musulunci da ma'abota musulunci, ranar da Allah ya bamu nasara akan wasu al'umma wanda da suke da ƙarfin mulki ya mun samu nasara kansu, da ya kamata ka yi farin ciki kuma ka rinka kuka? Sai Abu Darda ya ce mishi kai canka ya Jubair, yake cewa ai menene raunin halittar Allah idan suka walakantar ko suka tozartar da al'amar da umarnin Allah, ko kace menene mafi walakancin halittar Allah idan suka tozartar da umarnin Allah? Shine yake cewa wannan da muke gani al'umma ce mai rinjaye, mai ƙarfi, mai iya taimakawa akan duk abin da ya zo mata, amma yau ga su nan muna ganin yadda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya same su, abin da Allah ya kaddara musu kai. Dalilin mi mala yake cewa shi Abu Darda abu yake cewa saboda sun ban umarnin Allah ne, mala yake cewa Abu Darda yake cewa fasalu ila ma tara, sai suka kasance zuwa abin da kake ganin su. Wannan ragalgalatun da kaga an zo an to dalilin umarnin Allah ne da suka bi, ma'ana shi Abu Darda a nan hannunka mai sanda ne yake. Ko da a ce mu da muke yi mu musulmai mu na Allah ne, to mun kan gare mu Allah, to lalle mu ma irin wannan abu ne ke yana iya samu. Shi sai Allah magana ke gaya ma halitta, yake cewa Allah yake cewa in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, idan ku kan gare ma Allah to Allah zai iya tafiya da ku yazo da wata halitta. Shi sai Allah ke fadi yake ce ma mu'minai idan ku bauta ma Allah kai kaza to Allah zai zo da wasu mutane wanda suna son Allah kuma Allah yana son su, mutane ne masu izza ga mu'mini, masu kuma kaskantar da kafirai, wanda kuma za su yi jihadi daga kalmar Allah ba sa tsoron zargin nisan. Kenan kaga wannan hannunka mai sanda ne, duk yanda musulmi yake yin shi musulmi ne yana da kusanci ga Allah, to in yi kan gare ma Allah to shi ma Allah subhanahu wataala yana iya zuriya mishi baya. A shine abin da Abu Darda yake ishara a cikin wannan hadisin. Malaki cewa wa qala Ali ibn al-Ja'd, Ali ibn al-Ja'd a cikin littafin shi Musnad, akwai Musnad na Ali ibn al-Ja'd, yake cewa anba'na Shu'ba an amru bil Murra qala sami'tu Aba al-Bukhtari yaqulu akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu lan yahlika an-nasu hatta yu'dhiru min anfusihim, ko kuma kace aw hatta ya'dhiru min anfusihim. Ali ibn al-Ja'd ya kawo wannan hadisi daga Shu'bah ibn al-Hajjaj, daga Abu ibn Murra, daga Abi al-Bukhtari, yake cewa akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wanda yaji manzon Allah, yaji manzon Allah ma'ana kenan sahabi, wanda yaji manzon Allah ya karbo hadisi daga wajen shi ya bada labari, manzon Allah yake cewa lan yahlika an-nasu, mutane ba za su hallaka ba, mutane ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ba zai halakar da mutane ba, hatta yu'dhiru min anfusihim, har sai an yanke musu hanzari daga kansu, ma'ana har sai an tsayar musu da hujja ta yanda ba za su samu wata magana da za su yi ba, sai ai kaza ne ya namu yi kaza, sai an kawo musu dukkan abin da suke bukata a addinin su, tukwana ko da an halaka su babu wani hanzari da za su iya badawa, ko kace hatta yu'dhiru min anfusihim, har sai sun ba da hanzari ga kansu. Allah subhanahu wa ta'ala yana bamu labari game da mutanen da yake da game da halakar da mutane. Allah yake cewa walau anna ahlaknahum bi'adabin laqalu rabbana laula arsalta ilaina rusulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza. Allah yace inda a ce kawai muka halaka mutane muka zo musu da azaba ba tare da aiko manzo ba tare da sun ko da littahi ba, da ai sun ce ya Ubangiji inda ma ka aiko mana manzo mun bi shi mun yi biyayya mun shiryu kafin mu taɓe, to kaga Allah ya aiko musu, shi yasa Allah ya kace wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, kuma zaman tu za mu azabtar da mutane ba har sai mun aiko musu da aike. Shi yasa ma kafirai da kansu idan ana tambaye su a cikin wuta za su ringa ba da amsa, Allah zai tambaye su alam ko ka ce mala'iku za su tambaye su cikin wuta alam ya cikin nadhik, shin wai mai galgadi bai zo muku ba? Sai su ce bala, gaskiya ne mai galgadi ya zo mana, sai dai mu mushi ba mu mai aiki da abin da ya zo mana. Suka ce ai law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi, inda a ce mun ji abin da mai galgadi ya gaya mana ko mun hankalta da mu zaman to daga cikin wuta ba to kaga wannan a shine hadisin a wannan hadisin manzala yana cewa Allah subhanahu wataala ba zai halakar da al'umma ba sai ya yanke musu hamzali ma'ana sai an aiko musu manzo manzan wannan sai ya isar musu da sakon Allah idan musu duba to wannan manzan da littafin da ya zama hujja a kansu idan kuma suka bi to kuma fa lillahi alhamdu malai yake cewa وفي مسند الامام احمد وفي مسند الامام احمد من حديث ام سلمة اولنا حديث لما كانت زامو جي wannan sahabiya ce akhbarana man sami'a an-nabiyya ya wanda yaji manzo Allah ya magana ba wannan a wajen malaman hadisi ba iya daukar shi daga cikin hadisi mursal malamai suke cewa indai ya tabbata an san cewa wanda ya bada labarin sahabi ne to rashin sanin wani sahabi ne baya tattaruwa saboda mi saboda ka'ida ce sahabbai dukkan su adalai ne shine suke cewa jahalatu sahabi la tazo jahilta wane ne ya zantar bai ta tutarwa indai an tabbatar da cewa sahabi ne dama me yasa ake takatsan ka aje wanda ya bada labarin ba adali bane kuma a ji aka magana shi to amma indai an tabbatar da cewa sahabi ne to ko ba a san makoma ne wani ne kowane irin sahabi ne babba ne ko karami na nesa ko na kusa wanda yake kauye ko wanda yake Madina indai yace manzo Allah yace to fa lillahi alhamdu shikenan malaka cewa a cikin musulmin Imam Ahmad daga hadisin Ummu Salama da Allah tabbata ga take cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu Ummu Salama take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza zahalatil fahiyatu fi ummati ammahum Allah bi'adabin min indih manzo Allah yake cewa idan alfasha ta bayyana a cikin al'ummata ammahum Allah bi'adabin min indih Allah subhanahu wataala zai gama wannan al'ummar da wata azaba daga wajen shi fa qultu ya rasulullah Ummu Salma yadda Allah tabbata gare ta sai take cewa ya manzon Allah afihim yawma idhin unasu salihun to ya manzon Allah kuma a rannan kin akwai mutane nagari a cikin su qala bala sai manzon Allah ce kai ko akwai nagari qultu sai Ummu Salma ce kaifa yusnau bi haula to ya za a yi da wa'annan su tunda su mutane nagari wanda sun ba Allah sun bauta ma Allah sun yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala sai manzo Allah kace yusibuhum ma asaba an-nasu ai su ma abin da ya samu mutane zai same su sun mayusibuna ila manfiratin min Allah wa rubu sannan kuma su daga baya su tahi zuwa gafaral Allah ko su kasance zuwa gafaral Allah da kuma yardan Allah subhanahu wataala a wannan hadisi da Ummu Salma hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi kamar yanda ya fadi Imam al-Haythami ya kawo shi a cikin majmu'ul zawa'id hadisi ne dai wanda yana da akwai ruwat daga ciki wa'inda aka wai magana akan su amma dai hadisi ne wanda ya tabbata hanin isnadi rijalan hadisin ko kace mazajin hadisin mazaje ne na Imam al-Bukhari kuma yana da hadisi wanda sai goya mishi baya wannan ma'anar magana Ummu Salma da take cewa afihi musalihun itana mamaki tunda Allah subhanahu wataala zai sauko azaba to in akwai managanta wanda suka yi biyayya ga Allah hadda su kin manzo Allah ce hadda su zai hada kaga wannan zai kara fassara maka fadin Allah subhanahu wataala wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa ku yi tsoron fitnar da in ta zo ba ta samun azzalimai kadai malamai suke cewa akwai mutunci tsakanin as-salihun wal muslihun ko mace tsakanin da managarta da kuma masu ingantawa suke cewa al-muslihu yayi as-salihu mai gyara yayi wanda ya gyara kanshi ma'ana shi al-muslih shi as-salihu kawai shine wanda shi ya inganta kanshi yana biyayya ga Allah yana biyayya ga manzon Allah kamar da yana bin umarnin addini to amma shi gyara akan al'umma bai dan sha mishi kai ba to shi kuma al-muslih shine wanda yake inganta kai yake ya gyara kanshi kuma hallo yana gyara wani shi ma'ana dai kawai masu da'awa annabawa da masu da'awa wanda suke yi bayan shi shi yasa annabi Shu'aib alayhi salam yake cewa in uridu illa al-islaha mastata'tu ba komai yake ni ba sai daidai in gyara in inganta daidai yanda na samu iko kaga al-islah wannan aiki ne da annabawa da masu da'awa to shi yasa su al-muslihun as-salihun afwan as-salihun koda suna cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala zai iya halakar da al'umma haka nan ma yazo a wani hadisi hadisin Aisha da take cewa manzo Allah yake cewa a wani hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya kusa wani sharri afwan wailul lil'arabi yake cewa kai tallaraba wani sharri da zai zo Allah subhanahu wa ta'ala ya juye ya kisse mutane na uku da na karshe sai Aisha take cewa to anuhuliku wa fina salihun za mu halaka a cikin mu akwai managanta manzo Allah ya ce na'am idza kasawal khabath manzo Allah ya ce tabbas idan dai mummunan ayyuka suka yi wa cikin al'umma to zai Allah zai iya halakar da ku in dai akwai ko da a ce akwai managanta mai to inda ake cewa kamar su in akwai muslihun Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci yana ta sauka azaba saboda su wannan muslihun din saboda su gyara suke yi suna gyara al'umma shi yasa zaka ji Allah ya cewa inna la nudhi'u ajral muslihin mu ba ma to zartar da gyaran waɗanda suke inganta mutane wanda suke wannan ma'ana dai kawai bambanci akan as-salih wal muslih wa fi maghasil al-hasan 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma la yake cewa a cikin maghasil na hasan al-basri hasan al-basri yana da maghasil a shine hadisan da kawai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ce malamai sun yi sabani kan cewa marasil hasan menene matsayin su amma dai abin da yake tabbata wajen malamai hadisi ne marasil hasan da'ifa ce shi yasa suke cewa ai marasilul hasan mislul riyah hadisai musayyai na hasan kamar iska suke ma'ana kamar su ba koyi bane saboda galibi suna cewa in aka yi aka bincika sai a gani yana rawatowa daga Ali ibn Abi Talib wani lokaci daga Abi Huraira wani lokaci daga sauran sahabbai to malai ke cewa daga cikin marasidil hasan malai ke cewa an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tazalu hadhihi al-ummati tahta yadillahi wa fi kanfihi ma lam yumali qurra'uha umara'uha manzo Allah yake cewa wannan al'umma ba za ta gushe ba alƙashin ma'ana tana alƙashin hannun Allah subhanahu wataala da kuma kulawar Allah matukan malaman su su hada baki ba da makaranta malaman su da makarantan su su hada baki ba da sarakuna yake cewa wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujara matakan fajiran cikin su bus tsarkake ba matakan sulaha shine mainganta na cikin su mutanen kiran cikin su matakan bus tsarkake ba mutanen banza wa malam yuhin qiyaruha ashrarha matakan dai lalatattu cikin su bus walakantar da zabukun cikin su ba fa idza hum fa'alu zalika idan su suka aikata hakan rafa Allahu yadahu anhu sai Allah ya dauke hannun shi da kansu sun masallata alaihim jababi wa sai Allah ya tsora musu masu tsaurin kai daga cikin su shugabanni da za su mulke su su zo su marasa kirki fa samu su al-aziz dandana musu mummunan azaba thumma darabahum Allahu bil qafati wal faqr sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu babu da kuma yanayi na talauci a wannan hadisi na Anas hadisi afwan mursal na Hasan Imam al-Iraqi ya fidda shi a cikin littafin shi al-Mughni al-Mughni alhamdulillah asfar fil asfar fi ikhraj ma fi ko fi takhrij ma fi ihya min al-ahadith wal asar ina ji haka sunan littafin yake littafin Iraqi da ya fitar da hadisan Imam al-Ghazali da yake a cikin littafin shi na ihya ulumuddin ya fidda shi hadisi ne ko a ce mursal ne wanda dai bai tabbata ba to amma dai ko da hadisin bai tabbata ba za ga ma'anonin shi suna da sun tabbata Allah subhanahu wataala yana faɗi cewa in dai al'umma suka zance cikin sa'a mushi to Allah zai jarrabe su da me yake cewa musibu kala kala daga cikin hadda talauci hadda babu hadda abubuwa to kuma wannan da hadisin da yake cewa hannun Allah wannan kuma kamar yadda muke karanta wani a babi na sifat babi na sifofin Allah subhanahu wataala shine hannu wanda ya dace ga Allah subhanahu wataala ba tare da kamantawa ba ko kuma tawilin shi malikita wa fil musnad min hadisi thauban a cikin dai musnad daga hadisin thauban قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يكي تشوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه مثلا يكي تشوى لليشي متن أنا حرم تامشي عرضكي دليل زنف ديسا ميشي kaga wannan hadisin ayoyin Qur'ani duka suna goya mushi baya Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa abubuwan da suke samun mutum ko wani ukuba ko wani abu ko kuma a haramta mutum wani abu to dalilin zunubin da yake aikatawa yana da goyen baya wajen yana biyaki yana taka rawar gani wajen wannan abu kisa za mu ga tun daga Iblis shi ma arzikin da aka haramta mushi na jin daɗin aljanna haka nan annabi Adam alaihi salam da sauransu to duka wannan yana daga cikin wannan hadisin wannan Imam Ahmad ya fitar da shi kamar yadda malam ya faɗi haka nan Ibn Majah ya kawo shi a cikin sunan nashi wanga mai sunan shi Al-Haythami ya kawo shi isnadin hadisin hasan Imam Hakim ya inganta shi Imam Zahabi ya mushi muwafaqa مالك توفيه أيضا عنه قال حكى من دي أتكم مسند ثوبان يكتوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكتوى يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها قلنا يا رسول الله من قلة يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم ويجعل في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت wannan hadisi a cikin musnad daga thauban yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yushiku an tatadaa alaikum wa mazala yake cewa ya kusa ma al'ummomi su yi cincin gundu akan ku ko kace al'ummomi su yi ta akan ku sai ringa kira ku zo ku far musu ku zo ku far musu manzo Allah ya ce min kulli ufiki da kowani sasanni kama ta tada al'akalu kamar yanda masu cin abinci suke cincirundo akan bukon da za su abinci ma'ana akan makayin cin abinci kamar yanda ake zuwa a kewaye tare a sashi gaba to ya kusa ma al'ummomi su zo su muku cincirundo sai sahabbai suka ce ya manzon Allah amin qillatin yawma idin wai shin mu ban mu da yawa ne a wannan ranar za a mana wannan abin sai manzon Allah ya ce a'a kuna da yawa antum yawma idin kaseer ku a rannakin kuna da yawa sai manzon Allah ya ce walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i sai sai dai ku kin yawan naku yawan banza ne shine ku kin kamal kalmami ko ka ce kamal abin da zarmu ya kana ruwa shine tabo ko ka ce me yake cewa ciyawa wanda zarmu ya kowota kaga tana da yawa amma bata da wani amfani malika cewa manzalaka cewa afwan manzalaka cewa tunza'ul mahabatu za a cire kurjinin ku daga zakatan makiyan ku kafiri za su fasa tsoron ku wayu ja'alu fi qulubikum alwahn sannan ku kuma a cikin zuciyar ku za a sa muku rauni sai sabai suka ce menene rauni ya manzalla sai manzalla ce hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da kuma kyaman mutuwa to wannan shine zai rinjaye ku wannan hadisi ne hasan al-imam al-albani ya sahaha shi a cikin silsilatul ahadisus sahiha haka nan abu daud ya kawo hadisin a cikin al-malamih kamar yadda kuma imam ahmad ya fitar da shi hadisi ne wanda ya inganta kuma wannan yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labari wanda kuma abubuwan ake ganin su a yanzu shine kafirai za su samu dama akan musulmi za su zama kuma su ne suke mallakar duniya wannan kuma duka ba kai bane ya janyo shine barin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala barin jihadi daukar kalmar Allah barin bayyana da yake cewa ai bayyana da yake ta hukunta musulunci shine izza ta musulunci lokacin da musulmai a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna rayuwarsu basu da wani yawa a Madina basu da wani ci gaba basu da tattalin arziki amma a haka suka rinjayi rumawa mutanen Rum da Farisa wanda su suke da dauloli manya-manya suke da kuɗi da komi amma yadda suka karya su wannan da imani ya karya su shi yasa lokacin da Umar dan Khattab da aka bude Sham da yaki Baitul Maqdis da yazo zai shiga Baitul Maqdis a matsayin shi na khalifa ya zo zai shiga sai aka ce ya zo zai shiga to dan aga dan jikin shi dai bashi da kyau ya kawashi tayi kura sai aka ce to khalifa ya kamata ai ka dan koma ka canza kaya ka wanke kauka saboda ka shigo a cikin izza sai yake cewa a'a yake cewa mu mutane ne wanda musulunci ya dauka kamu in muka nemi daraja ba ta hanyar musulunci to Allah zai kaskantar da mu kuma mu shiga a haka su gan mu su gane daukar ka ba da mu bane daga Allah kake da ya shiga kuma dan kana fasar gan shi ake tawa maki ake tayi wannan shine alul mu'minina shine yanzu mutanen suka zo suka mana haka shi yasa ko lokacin da dan aike na sarkin Faris ina ji ko kisara na kisara da yaje Madina yana neman wane ne sarkin mu'mini sai dai iske Umar yana kwana yana barci ma a kasa aka ce wannan shine amiru yanzu daga nan ne wannan jama'a da suka rinjaye suka wuce to dan haka wai abin a cikin imani ne amma yanzu saboda an ban yanayin musulunci sannan kuma da ake cewa ga san duniya ga wannan shi yasa duka kafirai suka zama to ba sa tsoron musulmi su ne suke tsoron shi yasa za ka yanzu kabiyoyi da ake ciki irin na addini na musulunci kamar irin kabiyar Falastin za ka ga yanda ake kaskantar da musulmai da Laraba duk kasashen duniya suna kallo ana kashe musulmi amma babu wanda zai iya magana kawai sai dai magana ta fatan baki to kaga wannan an kai matsayin da manzo Allah yake ba da labari Allah subhanahu wa ta'ala kawai مالك جاءوا في المسند أتكلم مسند من حديث أنس دقى حديث أنس بن مالك قال أنس كتشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال صلى الله عليه وسلم كتشوى لما عرج بي لوكت دعاك يسمى دنيشيني عم عراج مروت بقوم لهم أزفار ناوجد وسمتاني سنة فراتنا من نحاس faratina na tagulla shine karfe kace kawai suna da farce na karfe da wannan farcen ya khumishu ne biya wujum suna karce huskar su zuwa kirjin su su da kansu suke karce huskar su da kirjin su jin yana ta zuba fa qultu man haula ya jibril sai nace ya jibril wa innan kun su wane ne fa qala hi malaika ni nace haula alladhina yaquluna luhuman nas wa innan su ne wanda suke cin naman mutane ويقعون في اعرابهم سلسكي ابكوا cikin me yake cewa cikin mutuncin cin mutuncin mutane to kaga wannan hadisin na Anas hadisi ne ingantacce hadisi ya tabbata shi ma dai wannan yana nuna me yake cewa sakamakon zulfi ga wanda ya aikata shi shine kaga yi da mutane shine cin nama mutane yana daga cikin babban laifi yana daga cikin giba shi ne giba abinda Allah subhanahu wataala ya hana a manzo Allah aka tambaye shi giba yake cewa shine ka ambaci dan uwanka akan abinda baya so kuma halin bayyanan mutun ka san bayyanan kawai sai ka ringa fadin wani abu wanda inda ya ji bayya so to wannan shine giba anan ka kamar ka ci naman shi ne to irin wanda suke cin naman mutane to irin ukubar da za su dai ta ranar tashin kiyama kawai shine su da kansu za su azabtar da kansu za a sa musu farce irin na karfe ranar tashin kiyama su ringa karce kansu su karce huskar su har zuwa kirjin su sakamakon da Allah subhanahu wataala zai yi musu malaka ta fi jami'i at-tirmidhi a cikin sunan ko jami' na al-imam at-tirmidhi min hadisi abi hurayra daga hadisin abi hurayra qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama abu hurayra yake cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yake cewa yakhruju akhiru zaman qaumun yaghtaluna ad-dunya bid-din manzo Allah yake cewa a ƙarshen duniya wasu jama'a ko a ƙarshen zamani wasu mutane za su fito wannan mutanen yaghtaluna ad-dunya bid-din suna neman duniya da addini ay yaghtaluna yatlubun suna neman duniya amma kuma ta hanyar da addini suke neman duniya yatlubuna ad-dunya bid-din malaki wa libasuna lin-nas mutukan da'i malaki cewa wayal basuna lin nas suna sanyawa mutane masukar da'ani minan li shine fatal yake cewa wannan raguna kuka ce tumaki minan li na daga saboda taushi alsinatuhum ahala min as-sukar harashin su sun fi sukari zaki amma wa qulubuhum qulubiz zi'ab zakatansu kuma irin zakata ne na giwa shine kyauke ya qulullahu azza wa jalla Allah zai faɗi cikin haƙƙin su abiyan tarun, Allah ya ce gani ne za su rudu wa alayya yashtari'un, gani ne za su yi tsawon kai, fa bi halaftu, Allah zai ce na rantse da kaina, na rantse da ni, la'ab'athanna ala ulaika fitnatan, zan aika ga wa'innan mutane, zan aika musu wata fitina, tad'ul halima fiha hayran, za ta ban mai kaffin hankali a ɗimauci a cikinta. Ma'ana wannan hadisi yana nuni cewa a Allah subhanahu wa ta'ala mutanen da suka zamanto suna neman duniya da addini, to kamar suna rudin Allah ne, kamar suna ruduwa ne ga Allah, suna ga cewa su na kusa da Allah ne, ko kuma su masana ne, ko su kaza ne, amma suna ci ta hanyar addini, suna yaudaran mutane. To shi da Allah yake wantsuwa cewa za a aiko musu wata fitina, fitina in ta zo ta mai hankali ma sai ya ɗimauci, ya rasa inda zai yi ma. A wannan hadisin, hadisi ne wanda yake da matsala ta hanyar isnadi, ko kace hadisi ne ma wanda bai tabbata ba. A cikin ruwayarsa akwai Yahya ibn Ubaidillah, shi kuma malamai sun yi magana a kan shi, kamar Shu'uba ya yi magana a kan shi, Imam Hakim ma yake cewa rawa an abihu ghayra nuskatan aktharaha manakib, shi wannan rawi yana rawatuwa daga baban shi, daga Abi Hurairah, wani wata nuska mafi yawan abin da yake cikin ta hadisi ne munkarai. To da haka hadisin yana da rauni kwarai da gaske.
Dan malaya kuka ce wayal basuna nasa,
wayal basuna linnasi, suna sanya wa mutane, ai wayal ayni minal lus, wayal basuna linnasi masukan da'an, shine kamar fatan da wannan yake cewa tumaki, aka ce rago ko wannan rago ko tunkiya, ko kamar kawai suna canza ma mutane wannan insu, kamar suna bayyana kansu su a matsayin wasu mutane na kirki. Shi yasa mazala ce alisanatuhum ahla minasu, harashensu sun fi mai ake cewa sukari zaƙi, ma'ana suka zo suna bayani rai za su juye ma mutane da hankali su. Lafazin kuma almasuk, jam'i ne na almasku, in za ka iya tunawa ba sani ba, za ka iya tunawa a cikin daurinmu da muka yi a daurin musallas, mun ga wannan lafazin ne. Malam yake cewa almasku ko almasku saffun fil adim, almasku sarko yake cewa wal misku min ibil, kai yake cewa wal musku bulagatu ta'am, a wata nuska kuma almasku jildun ya gula, aljildu shine almasku. Malaiki cewa wa zakara ibnu abi dunya, al-imam ibnu abi dunya a cikin littafin shi al-uqubat ya ambata min hadisi Ja'far bin Muhammad, daga hadisin Ja'far dan Muhammad, an abihi daga baban shi, an jaddihi daga kakan shi, qala yake cewa qala Ali ibn abi talib yake cewa ya'ti ala nasi zamanin, zai zo wa mutane wani zamani, la yabqa min al-islam illa ismuhu, ba abin da zai rage daga musulunci sai sunan shi kawai, sunan ana yi za ka kawai mu musulmi ne, amma ko babu dabi'un musulunci a tare da mu. Yake cewa wala min al-qur'an illa ismuhu, ba abin da zai rage daga qur'ani kawai sai zane, sai rubuta, ba aiki da shi, kawai sai dai a karanta ba tare da ana aiki ba. Masajiduhum yawma idin amira, amma masallatan su a rannan kuma a cike take da masallah, an rayata, an kawata ta, an zo kuma ana ta sallatu, amma kuma suka san ba wajen Allah suke ba. Malai ce mazala ke cewa kun wahiya kharabun, Ali yake cewa wahiya kharabun min al-huda, amma masallatan a rushe take bangaren shirye, babu shirye a cikin ta. Yake cewa ulama'uhum sharru man tahta adimis sama, malaman su ne mafi sharrin wa'inda suke kalkashin kasa, kalkashin sama ma'ana. Minhum kharajatul fitna, daga cikin malaman ne kuma fitina za ta huto, wa fihim ta'ud, kuma a cikin su ne fitina za ta koma, ma'ana daga cikin wa'innan mutanen fitina za ta huto, kuma a cikin su ne fitina za ta koma. Wanda hadisin shi ma ko a ce asar ne, wanda kamar dai yana da bai inganta ba, dai za a ce asalan da hukuma isnadin akwai intifai a cikin shi saboda wannan nuska Ja'far bin Muhammad bin Adin an abihi an jaddihi tana cikewa kan Ali bin Abi Zain al-Abidin shi kuma sai ta Zain al-Abidin bai ji hadisi daga Ali bin Abi Talib ba wannan kuma ita ce yana daga cikin isnadi mai ƙarfi na Ahlul Bayt amma in ya ittisali in ba samu kuma wani rawi mai rauni daga cikin su ba yake cewa Malik yake cewa wa zakara ibn abi dunya dai ya ƙara ambata a cikin littafin shi min hadisi simak bin harb daga hadisi simak bin harb an abdurrahman bin abdullahi bin mas'ud daga abdurrahman bin abdullahi bin mas'ud an abihi daga baban shi kenan wala dan mas'ud yake cewa idza zahara zina wa ghiba fi qaryatin adina allah azza wa jalla bi halakiha wala dan mas'ud yake cewa idan zina alfasha ta zina da kuma riba suka bayyana a cikin al'umma azina Allah bi halakiha sai ubangiji ya bada uzuri a halakar da wannan alƙarya idan suka bayyana a cikin wata alƙarya a cikin wani gari to sai Allah ya bada izini kawai a halakar da su wannan kuma halakarwa ba dole sai an halakar da mutane ba dole sai an rushe ba gidaje sai mala'ika ya sauko ya yi azaba ko sai an juye gidaje ko sai an kalkashe mutane yana daga cikin ukuba a bar mutane cikin hali na tashin hankali hali na tsoro hali na yaƙe-yaƙe shugabanni marasa adalci ga kuma mutane babu tausayin juna ba gaskiya ba amana duka wannan daga cikin ukubar da Allah zai yi wa mutane kuma yanzu in ka ɗauka a yanayin wasuwa ta alfasha ta zina astaghfirullah ana iya cewa yanzu kamar ruwan dare ne hakanan abin da ya shafi riba shine riba kamar kuɗi da ruwa da ake cewa kamar ya ake cewa neman shi ma ake neman ta ma ake to kaga wannan duka an kai matsayin da Allah zai yi wa zina wannan yasa da kake ga duk yanayi da ake ciki na tashin hankali da yanayi na rashin dadewa duka yana daga cikin abin da ya yi wa al'umma shine saba ma Allah subhanahu wataala kangare ma Allah watsi da umarnin Allah subhanahu wataala wannan asal ne shi ma daga Abdullahi dan Mas'ud malai yake cewa wa fi marasil al-hasan haka nan dai a cikin marasil na hasan al-basri yake cewa idza zahara an-nasu al-ilma wa dayyahu al-amal wa tahabu bil al-sun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'u bil aqam la'anahum Allahu 'azza wa jalla 'inda dhalika fa asammahu ma'a absarahum hasan yake cewa a wannan asar din da yake dangana shi zuwa manzon Allah wanda kuma asar ne wanda shi ma dai bai tabbata ta hanyar isnadi Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin Hilyatul Awliya yake cewa idan mutane suka bayyana ilimi mutane suka nuna suna da ilimi amma kuma suka tazartar da yin aiki da wannan ilimin wa tahabu bil arsuni suka nuna soyayya a junansu amma ta hanyar baki amma kuma suka ƙi junansu a zukatansu harshen ka yana zo yana san mutum amma zuciyar ka bata so wa taqata'u bil aghab suka yanke zumunta manzo Allah yake cewa la'anahum Allah azza wa jalla a wannan waje sai Allah ya la'ance su fa asammahum sai Allah ya kumtar da su wa ma ausahu su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya makabtar da ganin su wannan asali shi ma akwai ayin Qur'ani suna goya mashi baya cewa Allah yana nuna cewa wa'inda suke aiki wanda suke mai hake cewa afwan suke da ilimi ba aiki to Allah ki tal'ina alladhina kafaru bil islam Allah an ci yahudawa saboda me saboda wannan tabi'a da an nuna mutane to shi ma bai yi ba nisa wanda suka dabiyantu da tabi'a su ma Allah ya lahance su sannan Allah kuma ya hadi wannan abu ne babba kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu abu ne babba sannan kuma dangance da yanke zumunta shi ma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a ayar Qur'ani ta zo ta a cikin ma'anar dai wannan asarin kenan ko da a ce dai bai inganta ba saboda kowa lokaci ba yi mu dakata a nan muna fatan abin da muka faɗi dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mulala wannan kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.